بسم الله العلي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وعشرة المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته وهدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بعد هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله في الدعاء والنسافية سنة جنين يوم شابك إليك وقت رمضان bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 1443 wanda kuma ya dace da 18 ga watan hudu hijiran miladiya 2022 ci gaba da tafin mu na tafsirin alqur'ani mai girma. Idan ba mun ta bajiya muna cikin aya ta 36 cikin wannan sura mai albaraka suratul nisa. Yau za mu tashi a cikin aya ta ko kuma a kan aya ta 36 insha Allah. Kafa akwai wanda take tambaya cewar tana fama da matsala na kamar warwarewan alwala duk lokacin da alwala da ta fara sallah sai alwalan ya kare. To sai aka ce da yasa ta dinga yawan karanta a'udhu billahi minash shaitanir rajim. To haka ne ya yi ta karantawa, amma shawara na shi ne ke nemi magani don rashin lafiya ne wannan. Ina fata an gane ba za a zauna a ta a'udhu billahi ba a nemi magani ba. To shedan zai koma gefe ta dariya, dama shi buƙatar shi a yi kar a yi ibada. Ina fata an gane ko da akwai gudunmuwan shedan a ciki, amma ya ci alaƙa da rashin lafiya wanda magunguna ko na gargajiya kuma gunguna na asibiti duka ana samun warakan wannan insha Allah. Sai na ba da shawara na ni a'udhu billahi ko ta ne mai magani wannan shi ne a mafita insha Allah. A kowace ciki yawan rubutu takarda kusan duk bayan kwana ɗaya biyu cewar tana da matsala na jinnu wanda na karanta shi kamar sau biyu nake da wanda suna hana ta dafa wa yaran ta abinci, suna hana ta ibada da wasu abubuwa. To na yi ta ba da shawarar tun wancan lokacin ta nemi magani. To ina ga zan so a ce da wacce take rubuta wannan takardar idan har tana nan da ta samu yan kwamitin tafsiri nan akwai shawarwari da ya kamata a bata ko kuma hana ta da waɗansu waɗanda suke ba da magunguna irin wannan na jinnu. Ina ga wannan zai yi wata kira ko ba ta fi yadda za a nemi maganin ba ko kuma dai wani abu makamancin haka. To zan ba da shawara da za ta same su insha Allah sai haɗa ta da su ɗin su yi magana abinda ya kama kuma yi magana da wasu a gefe insha Allah ina da zai a yi. Allah ta'ala ya ba ta lafiya ya kare mu daga sharrin shaitani kowace. Na ga sauran addu'o'i ne tambayoyin suna da yawa wanda kusan duk na jinje su ne a gefe. Addu'o'i za mu yi za mu tashi a karatu za mu shiga cikin karatu kawai kai tsaye. Wabillahi tawfiq ni Allah ya ce.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا
بنجي سبحانه وتعالى يتي واحد الله فبوتا والله سبحانه وتعالى ولا تشركوا به شيئا كرفا داشي ده كوا اورين wannan bautan ko aurin wannan ibada jiya mun karanta hadisin da Imam al-Bukhari ya rawaito daga Mu'adh ibn Jabal Allah kara masa yadda da yake kuntu radikan nabi sallallahu alaihi wasallam ala shimali na kasance a bayan jaki mun hau jaki ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar suna dan shawaji ko suna tafiya daga unguwa zuwa unguwa a cikin Madina. Annabi na gabashi yana baya, annabi ya goya shi, kaga wannan ba karamin matsayi bane ba. Dan ko a yanzu aka ce wani ya baka ainihin ne a motar shi, to lalle akwai girmamawa, musamman a ce wannan mutumin babban mutum ne. A ce kamar mai girma sarkin Gombe ya dauke ka a cikin motar shi ko mai martaba sarkin Gombe. Ai da ka da an gunku za a yi ta kallon ka, yan maulahin su fara zuwa wurin ka. Na zo mun kai shi a mota tare da sarki ko ba haka ba. Ko a ce wani gwamna ko wani sanata ko maka mashin haka, ko a ce wani babban malami daga cikin majalisar malamai alal misali. To shi Mu'adh ibn Jabal ya samu wannan alfarman, annabi ya ɗauke shi sallallahu alaihi wasallam suna tafiya tare, fa qala ya Mu'adh, ya kai Mu'adh, hal tadri ma haqqullahi ala ibadi wa ala al-ibad, shin ko ka san haƙƙin Allah akan bayin shi, wa ma haqqul ibadi ala Allah, shin ko ka san haƙƙin bayi kuma akan Allah, kamar da ne magana jiya, haƙƙin bayi akan Allah wanda shi Allah ne ya ɗora wa kan shi, ba su suka ɗora mishi ba. Sai Mu'adh ibn Jabal qultu Allahu wa rasuluhu a'lam, nace Allah da manzon shi ka sani, ni kam ban sani ba. Sahabbai suna da ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, in ya musu tambayan abu ko da sun sani ne suke ban sani ba, saboda su ne cikin barin ya bada amsa za su samu wata fa'ida. Ina fata an gane, shi yasa kowane lokaci ba duk tambayan da aka ma za ka amsa ba, wata tambaya ta ce ban sani ba, sai a ƙara maka kila akan abin da ka sani. To sahabbai suna da wannan ladabin ga manzon sallallahu alaihi wasallam, wannan tarbiyya ce ga dukkanin ɗalibai ga malaman su. Kana sai annabi ya ce fa inna haqqallahi ala ibadi wa ala al-ibad, yace ka sani lallai haƙƙin Allah akan bayi shine an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an, subuta wa Allah shi kadai tallin tall, karfa maka shirka, karfa hada shi da kowa a wurin bauta. Haqqul ibadi ala Allah, haƙƙin bayi kuma akan Allah, Allah yu'adhibu man la yushriku bihi shay'an, kare azabtar da duk wanda ya masa shirka ba. Bima'ana Allah ya wajabta wa kanshi, ya daukan makansa alƙawari, duk mutumin da bai shirka ba to Allah ba zai azabtar da shi ba. Fa qultu ya rasulullah, sai Mu'adh ya ce, sai na ce ya mahaifin Allah sallallahu alaihi wasallam, afala ubashir bihin nar, ba zan je ta ba mutane labari ba ne ta musu albishir, to fa ga wata gara mata. Annabi ya ce min Allah ya dauki alƙawari duk wanda bai shirka ba to ba zai shiga wuta ba, Allah ba zai mishi azaba ba. Ka sai annabi ya ce za ka bashir, kar ka ba su labari, kar ka musu albishir, fa yattakilu sai su shantake. Ina fata an gane, sai ya zamo an samu ƙarancin kazar-kazar wajen aiki. Allah kuma ya ce wasari'u ila maghfirati min rabbikum, kun gaggawa wajen neman gafarar Ubangijinku. Allah ya ce limi hadha faly'amal al'amilun, dangane da labarin aljanna nan da ake ba ku, to masu aiki kuma sai ta aiki. Wa fi zalika falyatanafasu almutanafisun, aitan munafasa aita gasa wajen neman aljanna, amma sai zama kash a yanzu gasa wurin neman duniya. Wa yake babban gida, wa yake tashiwar mota, wa yake kaza, wa yake kaza, amma su magabata suna gasa ne wajen neman aljanna. Yadda Ali bin Abi Talib wani lokaci ya haka ke ce duniya, yace ki zai ke da wani, amma ba ni kan na ji karfin ki, kaga maza kenan. Yace tsallatu ha salasa, ni fa duniyar nan ma na mata saki uku, ba aure tsakanin mu ne ta haka. Sai na Ali bin Abi Talib ya ce, to ire-iren kana jin labarin waɗannan mutane sai kai koyi da su, fa tashabbihu in lam takunu mithlahu, kun kokarin kamantacce ne da su ko da ba ku kasance su din ba in da tashabuha bil rijali falahu ko ni da manyan mutane to wannan akwai samun rabo a cikin shi to anan sai malami kuka ce ashe ba komai zaka karanta a matsayin ka na malami fa so kana bada labari ba bai yiwa mutumin da bai gama fahimtar sallah ba bai gama fahimtar hukunce-hukuncen alwala ba da azumi da kaza ka zo kana kawo masa wani rikici a cikin wani littafi shi wannan bai shafe shi ba kai ta shafa ina fata an gane mutane suna zaman lafiyarsu sai malamin ya karanta wata matsala can cikin wani littafi mai zurfi sai zo jefo cikin al'umma a zo a yi rikici wanda wannan ba shi al'umma take bukata ba abinda take bukata ta ma san Allah tukunna a samu kyakkyawan turbi ya za a samu yardar Allah ya za a guje wa abin da Allah baya so ya za a zauna lafiya ina fata an gane ga insecurity ya mamaye mutane ga jahilci ga talauci ka zo ka kawo mutane wani magana iyayen wani suna wuce iyayen wani ba sa da wannan akwai karancin rashin fahimtar hikiman makarantarwa ko kuma siyasan da ke cikin da'awa lokacin da Annabi yake Makka alayhi salatu wassalam a lokacin ba saukar da azumin Ramadan ba shekara 13 sahabbai suka yi a Makka babu azumin wata Ramadan babu aikin haji babu kaza babu kaza abinda ake so a gyara kauye da su kuma duk hukunce hukunce ba a kawo su ba ina fata an gane akwai a tajarruj wurin karantar da mutane daga wannan sai wannan sai wannan sai wannan ba zai ka ɗauko malamin jami'a ka kawo shi karantar da yan primary school saboda inda yake karantar da yan jami'a ba ina fata an gane dan ba za su fahimce shi ba ko ba haka ba sai ko abin da ake wajen secondary school ba za su gane ba to shi yasa akwai tajarruj karatun da za a wa yan primary school daban haka za a yi ta tafiya har ya je misali yin digiri to haka addini ma yake wannan faɗakarwa ne ga yan uwanmu ɗalibai da kuma wasu daga cikin malamanmu waɗanda suke jefo wa mutane al'amuran da zai kawo fitina da tashin hankali da yamuriya ta da hazo abinda ko ba shi muke bukata ba Allah ta'ala ya sa mu dace to karkashin wannan sai Annabi ya ce Mu'adh bin Jabal karka musu albishir fa yattakil sai su shantake su ainihin zama masu kasala ba su aiki da yawa can kuma sai a kawo muku abin da za a yi ta musu da jayayya a kai Allah ya ce wa'budu llaha mubauta wa Allah bi shay'an kar ku hada shi da kowa kar ku shirka to me ce ce ibada menene ta'arifi ko definition na ibada malamai suka ce malamai sun yi maganganun jewa amma abinda ya fi zama wanda ya game komai shi ne ta'arifin da suka ce ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal a'mal adh-dhahirati wal batinah in an ce ibada an ce kai ta'arifin ibada sai ka ce ismun jami'un suna ne gaman me li kulli ma yuhibbuhu Allah ga dukkanin abin da Allah yake so wa yardahu kuma yarda da shi min al-aqwali wal a'mal na maganganu ne ko ayyuka a zahirati wal batina ayyukan zuci ko ayyukan da ake a zahiri to duk ibadar da zaka yi duk abin da zaka yi indai Allah na son wannan abu kuma manzon Allah na Allah ya yarda da wannan abu to wannan sunan ibada abubuwa guda biyu ake so zama Allah yana son wannan abin da kake kuma ya yarda shi an fahimci wannan abin da yau to karkashin wannan malamai suka ce wannan shine ma'anar ibada da akwai kuma mai ta'abbadu bihi abinda za a yi ibadar shi shine suka ce shine at-tazallul wal khudu' lillahi subhanahu wa ta'ala hubban wa ta'zima shine rukunawa da kuma kankan da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala hubban saboda son Allah da kake wa ta'ziman da kuma girmama Allah da kake sai zamo kana aikata abinda Allah yake saboda kana son Allah kana barin abin da yake saboda kana ganin girman Allah ne to wannan shine abin da ake ce masa ainihin abin da ake bauta wa Allah ne to wasu malamai suka ce duk abin da zaka yi hatta a cikin rayuwa kana miyar dan Allah da wannan sunan shi ibada ko bacci zaka yi samun lada abinci zaka ci ma zaka yi samun lada ya danganci niyyar da kai idan kace bari ne bacci na huta dan na samu karfin tashi sallan asuba malamai suka ce Allah zai baka rana idan kace bari na ci abinci ko na sha ruwa dan na samu karfin da zan bauta wa Allah ka samu rana idan harkar kasuwanci take kana yin dan neman yardan Allah ka kare mutuncin ka ka kare mutuncin iyalanka da ƴaƴanka ka taimaki ƴan uwanka ka taimaki addini wannan ya zama ibada nan ma Allah zai baka lada idan kai ma'aikacin jami'in tsaro ne ka shiga ne dan ka kare al'umma dan ka kare kasa ina fata an gane ka kare rayukan mutane da dukiyar su wannan yake niyyarka ba dan ka ci mutuncin mutane ko kuma ka zalunci wadansu ba Allah zai baka lada idan kai ma'aikacin gwamnati ne a kowane ministry da kowane irin agency daga cikin agencies na gwamnati ko masu zaman kansu ka shiga aikin da kyakkyawan niyya dan a gina kasa ba dan a rusa kasa ba dan ka bada gudunmuwanka da iliminka da hikimanka da basiranka dan kasa ta ci gaba ko jaha ta ci gaba ko local government ta ci gaba Allah zai baka lada ba ka shiga ne kawai dan ka zalunci al'umma ka kwashe kudin mutane ba haka dan siyasa idan ka shiga siyasa da kyakkyawan niyya dan ka taimaki al'umma dan a fidda mutane daga ƙangin da suke ciki dan a kawo gyara game da harkar tsaro Allah zai baka lada an fahimci abin da kyau duk abin da za ka yi ka nemi yardan Allah a ciki haka nan aure na daga cikin manya-manyan dalilan da ya sa aure ake samun matsala asali niyyar da aka yi ba dan auren na farko a yi shi domin neman yardan Allah saboda ibada ne Allah na ce fankihu ma asaba lakum min an-nisa ina fata an gane to karkashin wannan in aka yi auren dan neman lada a wurin Allah to sai ga Allah ya shiga ciki ya sa albarka an samu zaman lafiya an samu soyayya da kauna amma in aka gina abun ba akan wannan ba tun daga wurin neman auren an rusa Allah an rusa addinin Allah kaga an yi bikin auren kaman ba na masu addini ba duk rashin mutunci da cin mutuncin Allah da manzo annabi kaga wannan babu Allah ko kuma sai a zo a yi aure a kaura aure a gaici su mara albani walima zo sai ta jan aya da hadisi da sun gama sun tafi kuma a zo a shirya wani abu daban a ɗauko masu kiɗa da ƴan kaza da ƴan kaza a je a kama wani a yi jin raye-raye da rashin mutunci an fahimci wannan abin da kyau dole aure ta an yi biki ku fahimci wannan abin dole sai an dan shana sai an dan rakashi ko ba haka ba amma abin da ake so kar a yi shi ya wuce gona da iya kun fahimci wannan abin da kyau daga amarya ta fito tsirara a gaban iyayenta an koma ana sa kaya irin na kafirai wallahi tallahi wannan akwai matsala an fahimci wannan abin da kayan da ma ba al'adar mu bane ba da karfi yan boko suna so yasu mai da shi al'adar da da kaga wannan kayan ta san auren tsarnar ne kun fahimci wannan abin da kyau muna faɗan wannan ne ba dan kullu ba sai na a gudu tare a tsira tare duk abin da za ka yi kai shi dan Allah kuma kai kokarin yin abin da Allah yake so a bar abin da Allah yake a bari wannan ya halatta kuma za ka samu lada kuma ibada ne shi yasa suka ce ismun ne jami'u suna ne ga mai ga dukkanin abin da Allah yake so kuma ya yarda da shi shine wa'budullaha ku bauta wa Allah wala tushriku bi shay'an tarfa a shi da kowa to da wannan sai mu ce duk abin da za ka a rayuwa so ka nemi yardan Allah kai kokarin yin abin da Allah ke so ka bar abin da Allah baya so idan kai wannan ko me kake za ka samu lada ko me Allah ta'ala zai baka lada sai ka ci riban duniya kuma ka ci riban lahira kai aiki a jiya ga kuɗi kuma Allah baka lada haka manoma idan kai noma dan kare mutuncin kanka za a samu abinci ya yalwata a ƙasa a samu availability na abinci za ka samu lada ga ka yi noman ka ci riba kuma ga duk lokacin da ka je gona kuma Allah baka lada Allah da yake wa abudullaha ku bauta wa Allah wala tushriku bihi shay'an tarfa hada shi da kowa shirka mun yi magana akan shirka jiya duk abinda zaka hada Allah da wani aurin bauta sunan shi shirka wannan abun magana ne ko aiki ne ko ma menene duk lokacin da kaji cewa akwai wanda zai baka kariya ba Allah ba kai wa Allah shirka duk lokacin da kaji akwai wanda zai iya abinda Allah subhanahu wa ta'ala wani aikin Allah akwai ne ma zai iya kai wa Allah shirka duk lokacin da ka rafe wani abu ko ka matsala wani abu kana ganin wannan shi zai kare ka ba Allah ba ka samu matsala ya zamo karfin imaninka wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin ubangiji yace ga Allah kadai za ku dogara in dai ku mu'mini ne sai sa malamai suka ce ma shar'in zaman ka cikakken mai imani ya zama kayi tawakkali ga Allah subhanahu wataala. Akwai at-tawakkul, akwai kuma at-tawakkul. Tawakkali shine dogaro ga Allah, zaka yi iya abinda zaka yi sauran ka barwa Allah. Akwai kuma at-tawakkul shine ka zauna baka komai kace Allah ne mai yi. Wannan danganci sunan shi, ina fata an gane wannan shi ake cewa at-tawakkul. Kaga mutum baya komai waya ce Allah ne mai yi. Manzo Allah sai da ya tace da filin Badar alaihi salatu wassalam, yau 17 ga Ramadan ko? To a irin wannan ranar 17 ga Ramadan aka yi yakin Badar. Ina fata an gane, dan yakin Badar a cikin watan Ramadan aka yi, shi ne farkon yaki a musulunci, kuma an yi shi ne ran 17 ga wata. Sahabbai guda 14 suka samu shahada, Allah ya kara musu yarda. To annabi sai da ya tashi daga Madina ya tafiya har zuwa Badar, sannan ya fara addu'a. Annabi bai zauna yana da kafa yace Allah ne mai yi ba. Kun gane abin da nake nufi? To saboda haka kai ma kai abin da zaka iya kuma sauran ka barwa Allah. Wa bil walidaini ihsana, sai gaba ta gaba, wa bil walidaini ihsanan, iyaye kuma ku kyautata musu. Malamai suka ce na akwai abin da ake kaddarawa, ai ma'anan jumlan nan wa ahsinu bil walidaini ihsana, sai ka kaddara wannan sai zance ne fito. Wa ahsinu bil walidaini, ku kyautata wa iyaye ihsanan kyautatawa. Lokacin da ka kaddara wannan fi'ilin sai zama ma'anan jumla ta fito. Allah ya ce wa bil walidaini ihsanan, ku kyautata wa iyaye. To ku kalli girman haƙƙin iyaye. Allah yana magana a bauta mishi kar ayi shirka, abu na biyu kawai sai ke iyaye kuma a kyautata musu. Wannan ke nuna mana girman iyaye a addinin musulunci. Allah ya yi ta kawo kalman a bauta mishi kar ayi shirka, iyaye kuma a kyautata musu a wurare da yawa a Qur'ani. Allah ce wa idh akhadna mithaqa bani isra'il la ta'buduna illa Allah, sai ce wa bil walidayni ihsana. Haka anan yace wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'an, sai ce wa bil walidayni ihsanan. Haka cikin suratul an'am yace qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsanan. Haka cikin suratul isra wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsanan. Haka yace kawo ta cikin Qur'ani, an shkuru li wal walidayka ilayya al-masir wa sahibuma fi dunya ma'rufa. Duk waɗannan ayoyin suna nuna mana girman haƙƙin iyaye da kuma girma a kyautata musu. Malamai suka ce dangane da abin da ya shafi girman iyaye da haƙƙin iyaye, za ka fahimci haka idan ka karanta hadisin Abdullahi, hadisin da Abu Dawud da Baihaqi suka ruwaito daga wani mutum daga ainihin ƙabilan Banu Salama. Ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi, ya Rasulallah, hal baqiya alayya min bayni dirri abawayni shay'un abarrahuma bihi ba'da mawtihima. Imam al-Baihaqi ya rawaito hadisi da Imam Abu Dawud. Wani ya zo tambaya annabi, ya Rasulallah, shi iyaye na suna da sauran wani da'a da zan mutu bayan sun ba duniya, sun rasu sun koma ga Allah, akwai sauran haƙƙinsu a kaina? Annabi ce da shi, na'am, as-salatu alayhi, yi musu addu'a, wal istighfaru lahum, da nema musu gafara. Sai ce wa infadi ahadihima min ba'dihima, ka zartar da duk alƙawarin da suke bayan sun rasu. Haƙƙi ne akan ƴaƴa, baban ka ya ɗauki wani alƙawari, to ka cika wannan bayan ya rasu. Sai annabi ya ce wa ikrami sadiqihima, da girmama abokansu. Duk wanda ka san abokin babanka ne ko kawar mahaifiyarka ce suna da zumunci tsakanin su, to idan suka bar duniya iyayen naka, ka dinga mu'amalanta abokansu kamar su ma iyayenka ne. Sai annabi ya ce wasilatul rahim allati la tusalu illa bihima, sannan ka dinga sadar da zumunci da ba a sadarwa ne da su. Abdullahi ibn Mas'ud, Allah ya kara masa yadda, ya tambayi annabi hadisin da Imam al-Bukhari ya rawaito. Yace da annabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amal ahabbu ila Allah, wani aiki Allah ya fito? Sai yace da shi, as-salatu ala waqtiha, salla akan lokacin da, salla akan lokaci yana cikin abin da Allah ya fito. Kar ka bani saboda wani aikin office ko kasuwancin ka ko kai dan makaranta ne ana exam ko wani harkan ka na siyasa ko wani harkan duniya ya dauki hankalinka, ya hana ka salla akan lokaci. karki bari haka kawai saboda kina aiki a gida ki hada azhar da asar da magariba da isha akwai masu irin wannan sau ta yi biyu tana aiki wannan aikin ba lada wannan aikin ba lada an fahimci wannan abin da kyau to annabi ce sallah akan lokaci kuntu summa ayyu sai na ce annabi to sannan ne kuma bayan sallah akan lokaci me Allah ya fito annabi ce birrul walidaini biyayya ga iyaye yi wa iyaye da'a da mutunta su da kyautata musu yana cikin abin da Allah ke so bayan sallah akan lokaci shi yasa Allah ya faɗa cikin hadisi ingantacce yake ridallahi fi ridal walidayni ana samun yardan Allah ne ta hanyar neman yardan iyaye sai ce subhanallahi fi subhanal walidayni haka fushin Allah na cikin fushin iyaye duk yanda kake ibada duk yanda kake ibada amma iyayenki mahaifiyarki na fushi da ke kuma mahaifinki na fushi da ke karshen ta ma akan wani saurayi haka kawacin maganin shi babar ki ta yake da sinya ta kike sun shi to wallahi tallahi kina cikin matsala sai Allah ya fushi da ke ya zo ya hada ku rigima da saurayi ya ci mutuncinki ya kuma kore ki kaddara ko da an yi auren to shi yasa malamai suka ce duk abin da za ka yi bayan yi wa Allah da'a ya zama wajibi ka girmama iyaye ka mutu da'a sai cikin abin da yake saɓon Allah an gane ko Allah ya faɗa la zakal makhluqin fi ma'rifatil khaliq ba ya kowa da'a cikin saɓon Allah idan iyaye ka sun sa ka saba wa Allah anan kan ba zai yi ba an fahimci abin da kyau shi yasa sahabbai da dama sun saba da iyayensu saboda iyaye sun ce su bar musulunci to shi yasa iyaye ba a musu da'a matukar sun ce ka saba wa Allah ne subhanahu wataala abu na biyu wa bil walidaini ihsanan kyautata wa iyaye abu na uku wa bi dhil qurba da kuma kyautata wa ƴan uwa na kusa an ce zawul qurba yayye sun shiga ciki kalle sun shiga ciki waɗanda su ne zawul qurba a mataki na farko suna gaban kowa in an ce ƴan uwanka to ajin farko su ne yayyenka da kallonka na uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya ko kuma uwa ɗaya to Allah ya ce a kyautata wa ƴan uwa waɗanda yake makusanta kyautata wa ƴan uwa makusanta yana daga cikin abin da Allah ya ce kira a yi wa ati zal qurba haqqahu Allah ya ce ƴan uwa na kusa ku ba su haƙƙinsu da Allah ya ce a ba su shi ne girmama su yi musu ihsani da kyautata musu in Allah sa kana da hali sai Allah ce wani sama da marayu Annabi ya faɗa cikin hadisi da tace hadisin da Imam al-Bukhari ya ruwaito wanda mun karanta shi ran nan Annabi yake cewa ana wa kafir yake ka ha kai ni fil jannati Annabi yake da ni da wanda yake daukan nauyin maraya yake kula da maraya kamar haka muke a gidan aljanna haka Annabi ya tsaya guda ne kamar da sahabin ya bada labari malamai suka ce me yasa Annabi ya haka da hannun shi suka ce abinda Annabi ke nufi da haka shine ka sani a aljanna ba fa gidan ku ɗaya ba kowa da gidan shi kar ka dauka gida ɗaya za ku shiga da annabi ko kuma ana nufin ka faɗa da ka faɗa shi yasa sai ya raba hannaye amma abinda Annabi ke nufi tabbas za ka shiga aljanna ina fata an gane ila Annabi na biyar ne kai kana godari amma da dukkan akon ne ko shi na abinda Annabi ke nufi in baka yi aiki mai kyau ba kila kana kagarawa Allah ke amma kuma gwamna na musu fiki go yawa to Annabi yace ana wa kafir yake ka ha tayyinki janna da ni da wanda yake kula da marayu wannan hadisi ne na Sahal bin Sa'ad wanda Bukhari da Muslim sun rawaito wani ta ma kenan sannan sai Allah yake wal masaki da kuma miskinai miskinai su ne mabukata in za ka bashi kawai general ka misali ka ce kawai mabukata da miskini da fakiri ɗan uwan juna ne uwar su ɗan uwan su ɗaya an fahimci wannan abin da kyau dukkanin ta'arifin da malamai suka ce suka ce in aka ce miskini aka yi shiru fakiri ya shiga ciki in aka ce fakiri aka yi shiru miskini ya shiga ciki amma in aka kawo su duka biyu a aya ɗaya to kowanne yana zama kan shi ne kamar al-islam da al-iman garibi to anan malamai suka ce ubangiji subhanahu wataala yana nuna mana falalan kula da ainihin miskilai. Akwai wani hadisi na Imam Bukhari Allah ya mishi rahama daga Safwan ibn Sulay daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace as-sa'i 'ala al-armilati wal masakin kal mujahid fi sabilillah aw kal ladhi yasumu an-nahar wa yaqumu al-layl. Yace wanda yake kokari yake aiki tukuru dan taimakawa al-armila. Armila na ga mun kwana ki fata da kula da Hausa shine matan da mijin ke mutu da larabci sunanta armila da turanci widow haka ne ko amma da Hausa ba ta da suna kawai ba zaura ce amma mijin ta ne mutu an gane ko amma a larabci wacce aka fice ta sunanta daban wacce mijin ke mutu sunanta daban kuma ka a turanci ma to annabi yake duk wanda yake kokarin taimakawa matan da mijin ke mutu wal masaki yake kokarin taimakawa miskinai ladan da zai samu kal mujahidi fi sabilillah kamar wanda yake jihadi ne a tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala aw kal ladhi yasumu an-nahar wa yaqumu al-layl ko kuma ladan da Allah zai bashi kamar mutumin da yake azumi da rana kuma yana kiyamun layli cikin dare na sallah ta gwamnati ba karmin falala bane ba to wannan ke nuna cewa mu dage wurin taimakon miskinai da fakirai da dukkanin mabukata. Allah subhanahu wa ta'ala yace wal jari zal qurba da makwabci na kusa wal jari aljunubi da makwabci na nesa. To waɗannan ababai guda biyu ne ake nufi da su. Allah yace al jari zal qurba makwabci na kusa, malamai suka ce abinda ake nufi da makwabci na kusa wanda yake da haƙƙi na makwabcinka ne kuma dan uwanka ne na jini ko da na dangantaka ne na kusa ko na nesa sannan kuma musulmi ne. Wannan shine jadi bil qurba. Dama makwabta sun kaskashi uku a musulunci. Akwai wanda yake da haƙƙi guda uku a kanka, akwai wanda yake da haƙƙi guda biyu, akwai wanda yake da haƙƙi guda ɗaya. Wanda yake dan uwanka ne musulmi ne kuma makwabcinka haƙƙi uku ke da shi a kanka. Wanda yake da haƙƙi biyu kuma gashi makwabcinka gashi musulmi. Yana da haƙƙi a kanka na makwabtaka da na islama. Wanda yana da haƙƙin yankuwantaka da na islama da na makwabtaka. Sannan mai haƙƙi guda ɗaya makwabcinka ne amma ba musulmi bane ba. Yana da haƙƙi ka bashi haƙƙin shi na ainihin makwabci. Haramun ne ka zalunce shi, haramun ne ka ci mutuncin shi, haramun ne ka takura mishi, haramun ne ka ƙi taimakon shi a lokacin da yake neman taimako. Kun ga musulunci ko? Magabata da dama sun yi makwabtaka da waɗanda ba musulmi ba ko sun zauna lafiya. Akwai wani daga cikin magabata yana da makwabci. Ina jin ko Aminu Mubarak ne a shirku. Makwabcin bai hude ne saboda tsabar yadda ya tsayi wannan malami. Sai zamto kwatan gidansa mata sun gida ne ke yi mata hanya gidansa take shigowa. Shi kuma da ya ga haka sai ya tona katon rami sai kwatanta na zuba in ta cika sai ya kwashi bai taɓa gayyar shi ba ya manta da shi kamar bai sani ba har sai da ya kwanta rashin lafiyar da zai rasu sai ya sa a kira shi. Shi wannan malami ke aka kira wannan bai bude ya zo suka gaita ya ce abin da ya sa na kira ka ka yi hanyar ruwa ya shigo cikin gidana kuma ka shi intentionally kasudan kai da sanin ka to sai na tona rami ruwan na taruwa in ya cika ina kwashewa ko ya sa a kwashe to yanzu ga ban da lafiya alamun ba zan tashi ba wannan kamar rashin lafiya ce ta ajin to shi ne ke ba ka hakuri in na rasu ka toshe dan ƴaƴa na ba za su yi hakuri ba sai kunya ya kama shi akan wannan ne musulunta kawai sai kalmar shahada. Ki in dai haka addinin ku yake to wannan addini ya kamata kowa ya san. Ko fa sai wannan abin da kyau to haka ake zama haka addini ya koyar ba ta kyau aka kirkiro mana cikin da gaba wanda da ba mu da su ba. Akwai laifi kuma kowane bangare ita ta gaskiyar magana. Wasu daga cikin malaman coci da shugabannin su sun taka rawa wajen kawo rashin zaman lafiya tsakanin musulmai da kirista. Akwai waɗanda yake wasu jerinci daga cikin musulmai waɗanda suka kasa fahimtar ma musulunci wanda ba wakiltar musulunci suke ba su ma sun agaza wajen kawo rashin zaman lafiya tsakanin musulmai da kirista. Wasu 'yan siyasa kuma sun yi amfani da wannan domin akwai divide a rule da yahudawa suke da shi shi ne ku raba kan mutane ke ku mulke su in suka haɗa kai za a samu matsala. Ina fata an gane. In ka ɗauke 2015 ai da musulmai da kiristoci suka taru suka kawo Buhari haka ne ko ba haka ba dan plateau state Buhari sa ba Benue Buhari sa ba kun gane wannan abin da ke wanda asali musulmi ba sa cin wannan wuri amma aka haɗa kai dole sai an kawo wannan mai gaskiya a wancan lokacin. Ina fata an gane kafin ya zai sha AC a fadin shugaban kasa ya canza ya manta da ku Allah kina san da shi ya kina cewa akwai talakawa da suka mutu saboda shi wani ya ce wai shi yanzu damuwarsa shi ne a 2015 da aka yi zaɓe saboda murnar Buhari ya ci mulki a kwanda sun mutu haka ne ko ba haka ba akwai a Bauchi akwai a Kano akwai a Lagos wanda wajen celebration da murnar Buhari ya ci zaɓe suka mutu sai ce to shi yanzu damuwar shi guda ɗaya ne kar mu je lahira mu haɗu da su mu ba su labarin wahalar da muka ci su ce ƙarya muke ina fata a kan kwarai da gaske yake wallahi in muka ba su labari ai bayan kun rasu nan da ya hau mulki kowa ya ci ubanci yace wallahi za su ce ƙarya muke yace wai shi wannan shine damuwar sa kawai yace to ina ruwanka tun da kayi laushi ya ci kenan to anan kuna kuri fa ɗan APP a kawai labari ake bayarwa to shine anan a malami suka ce da dama daga cikin rikice-rikice na addini a Najeriya wasu daga cikin 'yan siyasa ku dinga bakin kalmar da nake amfani da shi wasu daga ciki ba duka ba sun ingiza wutan wannan rigiman don cimma wata buƙatar ta siyasa kun fahimci na abin da kyau to Allah ta'ala ya gane da mu a takaice dai aljari bil qurba maƙwabci na kusa wal jarir jilbi da maƙwabci na nesa shi ne wasu malamai suka ce maƙwabci na kusa shi ne wanda na nesa ba ya zama musulmi ɗan uwanka kuma maƙwabcinka aljarin jirbi ga cikin na farko na biyu jarin jirbi shi ne wanda ba musulmi ba an gane ko wasu masu sha'a maƙwabcin daga gida ga gida gidan shi na haɗe da gidanka ta gefen dama nan ma gidan shi na haɗe da gidanka ta gefen hagu nan da ka fito gidan shi za ka fara kallo shi ne aljarin da kofar jarin jirbi kuma wanda yake nesa kuna layi ɗaya a duk maƙwabta ne ko ba haka ba duk da magabata sun ce gida 40 ne gida 160 ne maƙwabtanka gabar da kai gida 40 yamma da kai gida 40 kudu gida 40 arewa gida 40 wajen maƙwabtanka ne kowa na da haƙƙi wani ke tsar an samu matsala amma in ka duba alaƙa ta maƙwabtaka ta lalace a yau fa maƙwabcinka wani maƙwabcinka wallahi ko sabon dinki kai haushi ke ji kana canja kaya da kafi ko kan kashe shi ma kasa kasa zai amsa ka ga makwabci ka masa sallama da kare shi amsa wata makwabciya idan Allah ya sa mijin ki dan kina ta samu shikenan ka saki a gaba haka da ko ba haka ba yau za ki hada kai da makwabcin ka aiki binaji din nan wani daga cikin malaman mu yake ba da labari Shabbin Usman Kano a wani daga cikin hudubar shi na sallar Juma'a kuma yace jami'an tsaro ne na police na Kano suka zo ofis suka gaya mishi makwabci ne yana cikin hali kamar na kuncin rayuwa sai sai da gidan shi ya sai da gidan akan shi zai koma kauye kila zai bar cikin Kano ya koma wani gari amma kan sai da gidan shi ka koma baje ga ko kuma ko wuri da ya sai da gidan sai wani makwabci shi ya zo sai ya riki dan Allah ya ji labarin ya sai da gidan shi ya taimaka masa da wani abu zai auren da ƙasa ba shi da kuɗin da zai auren da ita ya zai sami shi ya kifa komi ya ce ka ga dare ne ka bari gobe da safe in sha Allah sai ka zo maka rawa ko kuma zan kawo maka har gida shi ke nan suka rabu haka cikin dare kawai sai ga ƙwarai sun shigo gida kuma duk sun rufe son da wannan abin da ake rufe fuska din nan suka shigo jiran suka tale shi kawo miliyan kaza din nan suka faɗi daidai amount din da aka kawo miki na kuɗin gidan shi daidai wani yawan wannan kuɗin kawo kasan suna faɗa ya san abin da ya gaya mu ko ka kawo ko muka shekara ya ce aka hauka shi in je ɗaukan kuɗin a Ghana mu zuwa samun taimaka mu sai ta amma dan Allah ina neman taimakon ku da ɗaya a wurin a cikin kuɗin nan ku ba ni 250,000 na yi wa makwabci na alƙawarin zan ba shi to da yasta zai aurar ba na so gobe da safe yanzu in ce babu ya ɗauka ƙarya ne ke shi kawai 250,000 ne ke so ku ba ni dan na cika wa makwabci na alƙawari sai ɗaya daga cikin manyan ɓarayi sai ce makwabcinka sai ce eh ashe makwabcin na cikin zuma shi ya je gaya mu sai ya zo kusa da shi ya yaye wannan abin fuskar nashi ya ce shi ne wannan ya ce wannan shi saboda ɓacin rai shi babban ɓarawa ne sai da bindiga ya harbe makwabci ya ce malam ga kuɗin kara ya ce kafin ya harbe shi ce amma kai ka shiga mara gobe yanzu ga alƙawarin da ya maka ma amma ka ce mu zo mu tafi kuɗin nan mu raba da kai to kun ga wani irin rayuwa muke kamar rayuwar dabbobi kenzu wannan addini ne baya cikin addini bai cikin al'adunmu ma kyawawa na hausa fulani da ba haka ake zama a arewacin Najeriya wannan shi ne irin rayuwar da muke a yau an fahimci da abin da kyau wani ƙarin bala'i na lalacewar zamantakewarmu a yau akwai wani daga cikin malamai malam Aliyu Rashid Makarfi ya ba da wani labari a DITV na Kaduna ya ce wannan shi kuma ya faru wanda tsanin ubansu ya kira su ya ce to kun ga halin da nake ciki ba rayuwa ta yi kunci ko kuma ba wanda yake da wani sana'a na gari na kirki suna kazan sai da gidan nan in ɗauki jari in ba ku akwai ɗanwar ku kuma guda ɗaya zan ware mata 100,000 kaza a ajiye mata in Allah ya kawo mata miji a mata aure ni kuma zan koma ƙauye da ci gaba da noma wannan ba uban kirki ba ne ba bai sai zai sai da gidan ya sa kuɗin aljihu ba a zai ba wa kowa jari a cikinsu ɗanwarsu kuma a ware mata abin da za a mata aure shi kenan suka ce sun amince wallahi da aka sai da gidan sai daga cikin yayin ya kai zo barayi barayi suka shigo gidan suka hauro katanga da bindigogi suka ce kawo kuɗin da aka kawo musu da aka ya kawo musu kuɗin sai ke gaya musu yaran nan kuya da fijo ne ya ce wallahi tallahi ba a suna hannun sai da gidan nan ba kunji dalilin da ya sa ni sai da gidan kuma ga abin da zan yi da kuɗin yanzu kun kashe ƴaƴana kun cuci wannan yarinya ke barayin sai ke ta dama da ka sai da gidan ƴaƴanka za ka raba wa kuɗin ya ce ƴaƴana zan raba wa sai ka kira ɗanka ne ya ce mu zo mu tafi kuɗin mu raba da shi ɗanka wani wallahi suka jawo shi suka ce ka gan shi da baban hankalin shi ya tashi ya je ya tada mahaifin yaro ya ce kilo ya ce ku gaya masa abin da kanki yi ya saka maza su ke ɗanki yanzu shi ya fita ku gaya mata abin da ɗanki yi suka karanta mahaifiyar kawai ta fashe da kuka suka ce to baba na farko ko titi ba za mu ɗauka a kuɗin nan ba amma dan Allah wani hukunci kake so mai wa yaron nan ya ce ku kashe shi suka tambayi uwar kin yadda na yadda a harbe shi duk yadda uwa ke son ɗa wallahi take a harbe shi kakin sa sabin duka su harbe shi sun fi sani da safe uban ya je sallah asuba ya sanar a masallaci to barayi sun shigo gidan shi sun kashe ranki aka zo aka taru aka mishi wanka ana ta kuka aka ji aka binne shi ana gama binne shi a makabarta uban ya tashi ya ce to a saurara ina da bayani ya karanta muku duk abin da ya faru ya ce abin da ya sa ban gaya muku ba shi ne na sa in na faɗa ba za ku mishi sallah ba shi yasa na bari sai da aka yi wanka aka yi sallah aka binne shi to kun ji abin da yaro ne shi yasa barayin su da kashe shi to wannan wace irin rayuwa ce wannan fa shi ne abin da muke ciki a yau a hada kai da makwabci aiki dinaji, a hada kai da malaman makaranta aiki dinaji, a hada kai da wasu daga cikin jami'an tsaro marasa kishin kasa aiki dinaji, a hada kai da wasu daga cikin sarakuna da 'yan siyasa, duk a katsin an kama ciyaman na local government da hannu wurin aiki dinaji, an buga shi a jaridu. Kusan rayuwar namu muna cikin hatsari, ba abin da za mu ce cewa la haula wala quwwata illa billah. Allah ya ce wal jari bil qurba wal jari jilbi wal sahibi bil jambi, da abokin ka wanda yake gefen ka. Malamin ka ce menene ma'anar as-sahibi bil jambi a wannan aya? Ma'anar as-sahibi bil jambi shine abokin da imma makaranta ya dauki da shi, imma harkan kasuwanci, imma harkan tafiye-tafiye. Wasu malamin suka ce kai ko da a cikin masallaci kuka zauna ko kuma a cikin aji an su ana ruwa ne wanda suke waje su shigo ciki, idan an su ba ta aji su hutu ba. Allahumma sayyiban nafi'a. To shi ne a nan malamin suka ce dan Allah ku yaƙuri an su dan Allah. Malamin suka ce as-sahibi bil jambi, idan a yanzu nan kina zaune da wata tana gefen ki, haku ne ko dama ta shiga cikin as-sahibi bil jambi, tana da haƙƙi na karki takura ta, karki banga-banga kare wurin zama. Ina fata an gane akwai haƙƙin wannan makwabtakan na wannan lokaci. As-sahibi bil jambi, ko da mota ka hau daga nan zuwa Fadan ko zuwa Duku ko zuwa Kano ko Bauchi ko Maiduguri, wanda ya zauna a gefen ka a cikin mota hagu ko dama, makwabcinka yana da haƙƙi a kan ka. In ka tafi wata dole ka bi shi ta yi, in ka sayi nama ko an je Bauchi ka sayi masa dole ka ce tawana bismillah. Amma sai dai ka san galibi ana tsoron irin wannan, kar ka ci ka zamo biredi. To rashin gaskiya ya yi yawa suna umar, an gane ko? Amma da duk wanda ka zauna a mota da shi kuna tafiya, ko ka zauna da shi a kujera ɗaya wani rubuta jarrabawa, ko kuma a makaranta ko a masallaci, yana da haƙƙin makwabtaka. Ko makwabcinka na kasuwa, ina fata an gane, ko makwabcinka a wurin aiki, kuna ofis ɗaya ga na shi ga naka, ko kuna cikin ofis ɗaya ga kujeran shi ga naka, duk ya shiga cikin as-sahibi bil jambi. Ina fata an gane. Sai fa musulunci babu abin da ya bari. So yake a zauna lafiya, a mutunta juna, a so juna, a yi wa juna gaskiya. Kaga kowane ɓangare na rayuwa sai da Allah yake kowa na da haƙƙi a kan kowa. Shi yasa yake in mutum ya ci shawa, ya hamdala ka ce mishi yarhamukallah. Mutum bai da lafiya, ka je ka gaida shi. In ya rasu, ka je sallan shi ko ka je kuma abin da ka da shi. Duk yana cikin as-sahibi bil jambi. Wabani sabili da kuma ɗan tafarki, jima'a na mata ke yi. Idan mutum yana tafiya guzurin shi ya kare, ya nemi taimako wajibi ku taimaka mishi. Shi ne ma'anar wabani sabili. Ai, wabani sabili matafiyi da guzurin shi ya yanke shi ma ku taimaka mishi. To a yanzu halin da ake ciki shi ne masu zuwa neman taimako a masallaci ko a kasuwanni ko makamancin haka galibi karere ya yi yawa. Sai waɗanda suke wannan harkar za su sani, idan kuna hirar irin su komanda. Haka da ko ba ka ba, galibi masu zuwa neman taimako ƙarya ya yi yawa. Ina fata an gane. Akwai wanda na sani a nan garin, na gan shi a masallaci daban-daban. In na gan shi ina mamaki, kullum ya sa shi barashi guda ɗaya ne. Wasu daga Adamawa yake ya zo shi a wannan jami'an Kashin, ya zo intabiyu ba sai shi koma ba. Ya gama intabiyu ɗin yanzu yana neman kuɗin motar da zai koma Adamawa da abin da zai ci abinci. Har yau bai koma Adamawa ba. Kuma intabiyu ɗin har yau result ɗin bai fito ba. Zai yi da Hausa, zai yi da Turanci. Yanzu na muka da gaske intabiyu ya iya Turanci ba. An gane ko? Ya zo masallacin nan mako. Watar na gan shi a masallacin Dr. Garba na Guba Shangu. Watar na gan shi a masallacin mu na Fidar Lokos na Abu Ma'azu. Sai ina mamaki wannan mutum. Sai kullum baranka guda ɗaya. Adama wannan sai kace maka. Ko ɗan roka ko in tirela ka roka za su kai kake wannan. Ina fata an gane kaga wannan ƙarya yake. Akwai mutumin da wata ra'a a Lagos a masallaci mun yi sallah ya tashi ya ce ƙarya mutumin nan yace dan Allah a taimaka miki da kuɗin motar zuwa Maiduguri wani yace kaga ya kore Najeriya ina fata an gane dan dai gaske tace ƙarshe ta yamma Maiduguri tace ƙarshe ta gaba yace daga yanzu na aka aika mishi matarsa da tsohon ciki kuma ta fada yin ta samu an gane ku na ganshi a wani masallaci na ƙara ganin shi a wani masallaci na ƙara ganin shi a wani masallaci to an shi akwai wani abokin mu Allah ya ji darhama ya rabu yace wannan mutumin magalici ne na sha ganin shi a masallaci baran guda ɗaya shi sai yace assalamu alaikum malam dan Allah in ba ka son matar ka nan ka tauta jaririn da ke cikin dawa an gane dan ya ce matar da tsohon ciki kuma ta fada min ke sai ta idan ba ka son matar ka nan ka ji tautayin jaririn mana duk ka kashe su lokaci daya ka kawo kariyayi to akwai wanda na sani abu na ƙarshen zan gaya muku shi ne shi kuma mun san shi aikin ciki na wata rana sai muka kira shi ina za ka je yace Kano zai ji Alekos ne shi ma sai muka kira wani wani mana ga kuɗin motar zuwa Kano daushe shi kai shi kinto wani wuri ne da ake hawa motoci a Lagos idan kuka je ka sashi a mota ka biya kuɗin sai ka bashi kuɗin abinci muka ce kuma kar a bari ya tafi suka ce suna hanya ya dinga ba da hankali ya dinga ba ka hankali dati ne sai ya yi kenan an gano wannan abin da kyau to wa bane sabili matafi wanda guzurin shi ya kare ba shi ne a ce makami shi amma masu baran su ji tsoron Allah in kai ba matafi bane ka daina zuwa masallaci kana neman taimako wa ma malakat aymanukum da abin da damun ku ya mallaka ku yanki ko bayin da ke hannun ku a yanzu da ba zamanin bayi bane ba saboda kyautatawa juna irin da musulunci bawa da ke karkashin ka na bawa fa annabi ya ce ka ciyar da shi irin abin da kake ka dinka masa irin kayan da ka dinka ka mutunta shi kar ka wulakanta shi kar ka zage shi kar ka doke shi bawa fa a zamanin da ake da bayi to ina ga a yanzu direban ka wanda ba bawan ka bane appointing nashi kai kana biyan shi albashi yana tuka ko yana tuka yaranka a dauke shi gaban bawa a gida ko mai gadi kaga ana wulakanta mai gadi kaga yara kanana suna mai gadi ya aiki wata ba ba zai ce mishi baba mai gadi ba ba zai kira shi da wani suna na mutunci ba wannan ba tarbiyyar musulunci ba ne ba a koya wa yara girmama ma'aikatan gidansu mai shara ne yar wanke-wanke ne mai dafa abinci ne kaga yaran gida sun mai ne ta wata wulaƙantacciya in fa Allah ka dama ke ce za ki zama wannan ne wallahi sai Allah mai da ke mai wanke da guga a gidan mutane ko mai wanke-wanke ko mai dafa abinci wannan sana'a fa ba kaskanci ba ne ba neman halaƙin su ya fi ta zai bara ko ba haka ba amma saboda kare mutuncinta a kan ya bara gwanda ke wanke-wanke gwanda da dafa abinci gwanda ke shara don me za a wulakanta ta don me za a wulakanta direba ko mai gadi ko mai kaza wannan ba musulunci ba ne ba duk wanda ke aiki a ƙarƙashinka ubangiji ya ce ka ainihin girmama shi ka mutunta shi dan Allah ya mutunta ka kai ma girmama ka wulakanta dan adam annabi ya ce bi hasbi min min ash-sharri an yahdira akhahu muslim ya ishi mutun sharri a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ya wulakanta dan uwan shi musulmi ko wanda ba musulmi ba Allah bai ce ka wulakanta shi ba Allah bai ce ka ci mutunci shi ba ka mu'amalance shi a matsayin shi na dan adam human being a kullum a mu'amalance shi a matsayin shi na dan adam Allah ya ce inna Allah lalle Allah subhanahu wa ta'ala la yuhibbu man kana mukhtalan baya son duk wanda ya kasance mukhtalan mai girman kai mai jijji da kai mai takama da nuna isa akwai wanda da ka gan shi ga mai girman kai tafiyar shi ma kawai da wani yana tako da daya amma akwai bambanci tsakanin tafiyar mace da namiji ku gane wannan abin da kyau idan mace na tako da daya ba mu laifi Allah mata albarka amma kai na miji kana tako da daya akwai matsala ina fata an gane yawa namiji ya tafiya irin na maza gab 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 haka ake amma namiji na yanga me haka da yanga amma yanga dabi'a ce ta mace kuma ya halatta mata su yanga amma kar yangan ko wulakanci shiga ci ina fata an gane yanga da ban wulakanci da ba ko ba ka ba kun fi ni sanin wannan abu al'asalu akwai yanga na gayi wannan dabi'a ce ta mata kuma abun so ne ba a so mace ta zama kamar namiji da wannan malamai suka haramta mace ta shiga cikin abinda al'asalu ba dabi'a mata bane mace ta zama yar kallon kama wallahi wannan haramu babu hankalin da zai dauka mace ta zama yar kallon kama kun gano wannan abin da ke ko mace ta zama yar basketball ko yar kaza duk wannan wallahi tallahi yahudanci ne an fidda shi ne a kai ku zuwa ga wutan jahannama babu laifi ayyukan da maza suke da yawa mata su amma akwai aikin da ba na mace bane ba domin a saka jerin wando ana ta gudu a fadi a yi tsalle wannan ba aikin mace bane ba babu laifi mace ta yi exercise motsa jiki amma ba ta hanyar ta zama yar kwallon kafa ba ko yar basketball kun gane wannan abin da kyau Allah ya ce inna Allah la yuhibbu man kana muqtala ubangiji baya son duk wanda ya kasance ne girman kai mai jiji da kai mai takama fakuran yau alfahari mai cika baki ai mu ne kaza ai ya isa ai gidansu kaza ne ai danginsu kaza ne ko shi ne kaza ne fakuran wannan ɗabi'a guda biyu haramun ne kuma duk wanda ke yin su Allah ba ya san shi waye yake so a ce Allah ba ya san shi in Allah ba ya san ka wallahi ka lalace duk matsayin da ka samu a duniya da duk abin da ka tara a duniya za ka mutu ka bar shi kuma Allah ba ya san kuma a ci gaba da harka ba abin da za a fata ina fata an gane ke sa duk matsayin da ka kai a duniya ke sa wata baiwar Allah wata yar Kano da ke wakar rayuwa na san wasu daga cikin sun san waka a cikin akwai inda nake magana dangane da masu mulki kace haka shi ma gado na mulki saya ake mun sani ko ma ta yaya ka hau shi wata ran komai tsawon zamani dole a sauke ka ko ka sauka a sake baiwa wani to in ma ba haka ba mutuwa ba ta dala wani da wani sai ka wuce kamar ba a yi ba to wannan magana kuma gaskiya ne duk lokacin da zaka tuna akwai mutuwa to zaka ji tsoron Allah zaka ji mai girman kai za a tona rami a binne ka da fadin da ka faɗi to wallahi mai girman kai ina fata an gane da girman kai da alfari da dinu ne wanda Allah baya so kuma ya haramta waɗannan ababai da mu karanta Allah ba mu ikon aiki da su Allah ta'ala ya tsare mu daga sharrin shaytan da tsare mu kuma daga sharrin kawunanmu Allah dan rahamanka Allah ka ba mu da dinu nagari Allah ka tsare mu ka tsare mana imanin mu ya Allah muna roƙanka da sunan ka mafiya kyau da sifofin ka mafiya kamala ya Allah muna tawassuli da wannan karatu da muka yi kuma azumin da ke bakin mu Allah ka mana albarka a cikin rayuwar mu ya Allah ka kare mu daga dukkan sharri waɗanda ba su da lafiya gida ko su duka Allah ka ba su lafiya waɗanda suke da lafiya kuma Allah ka ƙara musu lafiya da imani da wadata ya ubangiji duk waɗanda suke cikin damuwa ya Allah ka ainihin yaye musu duk waɗanda suke cikin damuwa Allah ka yaye musu duk wanda ke da wata bukata ta alkhairi Allah ka biya mishi ya ubangiji wannan gari na mulkin da Allah ka masa albarka Allah ka zaunar da mu lafiya ka samu Najeriya Allah ka zaunar da ita lafiya Allah ka azurta mu da shugabanni na gari Allah ka kare mu daga dukkan fitinin zahira da batina Allahumma ajina fi man hadai wa atina fi man afai wa tawallana fi man tawallai wa barik lana fi ma afai wa qina sharra ma qadai fa innaka taqdi wa la yuqda alai innahu la yuzlimu man walai wa la yuzlimu man adai tabaraka rabbana wa ta'ala اللهم اقض حوائجنا عاجله وآجله ومن أصانا بالدعاء اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأنفسنا وسائر المسلمين رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم
الله سبحانه وتعالى يا أخوان صحوه أخوان شكرا يا دولة داخل yace da Allah mallan ina neman taimakon ku ne ita da mijin da sun samu sabani kuma tana son dan Allah a kira shi a gaya mata ayar Allah da hadisin Allah tana so ta koma gidan mijin da suka zauna kan yayanta